الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دكان دنجي يقول بوديا ثبتك الله تبارك وتعالى وانده يهني أكم بن سنزوشيا ده شعور ده ران دن أدم يكنت أمسا إنا شايدا وابابو أبو موتا ودسنشنتا da dacewa sai Allah shi shi kadai marinjayi madaukaki mai gafara. Ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, annaban Allah zababbe, tsira da aminci Allah tabbata gare shi farko da ƙarshe, da shi da iyalan gidansa masu da'a masu karamci, da sahabbansa wanda da kuma wanda suka bi shi da kyautatawa zuwa tashi alkiyama. Bayan haka ya koyan uwana, ku ji tsoron Allah, ku bibici, ku kiyayi dokokin Allah a fili da bayyane, ku yi wa kanku hisabi da lissafi kafin Allah ya muku hisabi da lissafi. Ku sani cewa ran ɗan adam, zuciyar ɗan adam galiban an yi ta ne tana kira izuwa ga wuce gona da iri da kuma fifita rayuwar duniya. Shi kuma Allah kullum yana kiran bawansa ne zuwa ga jin tsoronsa, kuma yana hana shi ya bi son zuciyarsa. Amma zuciyar ɗan adam tana tsakanin abubuwan nan ne guda biyu: ko dai ta amsa kiran Allah, ko kuma ta amsa son zuciyarta ita. Kenan ɗabi'ar ɗan adam, yanda Allah ya yi mutum, annafs ran ɗan adam, zuciyar ɗan adam galiban tana kwaɗaita masa ɓarna. Idan mutum ya biye son zuciya, idan ya biye ra'ayi, in ya biye abin da yake so, to halaka zai. To sai ake nuna maka ka zaɓi abin da Allah ya zaɓa ma na ka ji tsoronsa. Allah ya ce kada ku bi son zuciya. Idan kuka kauce ko kuka kau da kanku, to lallai Allah mai ba ku labari ne akan abubuwan da kuke aikatawa. A cikin suratul Nisa, annabin Allah guda, annabi Dawud da Allah ya kira shi ya ce, ya kai Dawud, na sanya ka ka zama halifa a bayan ƙasa, ka yi wa mutane hukunci da gaskiya, kada ka bi son zuciya. Son zuciya shi ne zai ɓatar da kai ya raba ka da hanyar Allah. Lallai masu barin hanyar Allah suna da azabun shadidun, azaba mai tsanani, saboda abinda suka manta ranar hisabi za su gamu da wannan azaba. Allah ya ce wanda ya ji tsoron wato gamuwa da Ubangijinsa, tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama, ya hana ransa son zuciya, ya hana wato zuciyarsa aikata abinda take so, to lallai aljanna ita ce makomarsa. Wannan huduba tana magana ne akan haɗarin bin son zuciya, bin ra'ayin kanka. Idan an ce son zuciya, shine mutum ya saba wa daidai, ya goyi bayan abin da zuciyarsa ta nuna masa. Ɓarawo bai yi sata ba sai da ya bi son zuciyarsa. Azzalimi bai yi zalunci ba sai da ya bi son zuciyarsa. Ɗan fashi bai yi fashi da makami ba sai da ya bi son zuciyarsa. Mai ƙwacen mulki bai yi ƙwacen mulki ba sai da ya bi son zuciyarsa. Mai gida bai zalunci matarsa ba sai da ya bi son zuciya. Mata bata zalunci mai gidanta ba sai da ta bi son zuciya. Shugaba bai zalunci al'ummarsa ba sai da ya bi son zuciya. Kenan son zuciya kamar wata tirela ce da take ɗaukan mutane ta kai su ta jahannama. Allah ka kiyaye mu. Ku nesanci bin son zuciyarku. Shi yasa kullum za ka ji ana cewa ai wane yana da son zuciya, ma'ana yana bin abin da ke ba daidai ba, yana fifita ra'ayinsa akan abin da yake daidai, baya tsoron Allah, baya tunanin gamuwa da Allah, abin da ransa ya shimfiɗa masa ya tsara masa kawai shi zai aiki da shi. To wannan lalle akwai haɗari ƙwarai da gaske. Lalle malamai suna cewa bin san zuciya da ruɗu da girman kai da nuna isa yana daga cikin datti da ciwuwuka na zuciyar ɗan adam. Duk lokacin da ɗan adam ya biye wa sha'awa, ga wani ɗan uwan son zuciya, son sha'awa, 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 wanda ya biye wa sha'awarsa, kana sha'awar ka yi kaza, bari ka aikata wannan ba tare da tunanin wannan abin ya dace ko bai dace ba. Kana sha'awar ka gina ƙaton gida, amma baka nemi kuɗin gina ƙaton gida ba, kana so ka yi sata, kana so ka yi kaza, kana so ka aikata kaza, baka biyo hanyar yin kazan ba, amma sha'awa za ta iya sa ka ka yi ɓarna. Kaga ƴar mutane ba za ta auri a wajenka ba saboda sha'awa, sai ka bi hanyar da za ka je ka yi lalata da ita. Ita ma sha'awa wata mota ce mai girma da take ɗaukan mutane ta kai su jahannama, Allah ka kiyaye mu. Duk wanda yake fifita sha'awarsa da son zuciya, malamai suka ce ya hau layi na dabbobi. Dan dabba Allah ya yi ta ne akan fifita sha'awa da son zuciya. Ita dabba kawai son zuciya take rayuwa a kai da kuma abin da take sha'awa. Illa kaɗan daga cikin dabbobin da suna da tausayi su ma a rayuwarsu. To wannan bin son zuciya da bin sha'awa muggan abubuwa kenan da ke halakar da ɗan adam, shi ne yake sa mutum ya samu khizi, taɓewa a duniya, azaba a lahira. Jahis yana faɗa cewa duk lokacin da ka bawa zuciyarka sha'awarta, ka mallaka mata son abin da take so, to lallai wannan zuciyar ta ja ka ta kai ka layi irin na dabbobi. Ba wanda ya yi kama da dabba irin ka, ba wanda ya yi kama da dabba irin mai fifita son zuciyarsa da sha'awarsa, ko a gidanka ne, ko a ofis ɗinka ne, ko a kasuwanka ne, ko a ina ne. Mutum na ƙwarai shi ne yake fifita daidai a rayuwarsa, ko da wannan daidai ɗin ya saɓa wa ra'ayinsa, ya saɓa wa son zuciyarsa. Mutumin kirki shi ne wanda ba sha'awa ce a gabansa ba, menene zai yi masa amfani, ya yi wa al'ummarsa amfani. Ko da kuwa zai shiga ƙunci, ba zai fifita sha'awarsa ya ƙuntata wa wani ba. Wannan yana da muhimmanci mu gane. Wannan yakan zubar da mutuncin ɗan adam, fifita son zuciya da sha'awa. Sannan za ka ga kullum mutum buƙatunsa kawai su ne a gabansa, himmarsa me zai samu na jin daɗi da ɗanɗano a lazzat. Wannan shi ne ɗabi'a irin na dabbobi. Mai irin wannan ɗabi'a ya ƙillu haya'uhu, za ka ga bayi da kunya da yawa, sannan duk abu na mutunci sai ya keta shi. Sannan kuma zai ƙyamaci mutanen kirki. Duk wanda yake fifita son zuciya, yake fifita sha'awa, to za ga baya son mutanen kirki, baya son masu falala, yana gaba da masu ilimi, yana gaba da masu da'awa, masu karantar da gaskiya. Za ka ga ya fi son maɓarnata, za ka ga yana son alfasha, za ka ga wato yana farin ciki, yana jin daɗi idan yana rayuwa da marasa hankali. Sannan kuma za ka ga yana fifita wasa da wargi da rashin mutunci a cikin al'amuran rayuwarsa. Malamai suka ce wannan son zuciya da kuma bin sha'awa yakan maida mutum ya zama fajiri a rayuwarsa, yakan maida mutum ya zama mai aikata alfasha a rayuwarsa, yakan sa mutum ya yi ta keta dokar Allah. Kai, wannan son ɗanɗano rayuwa da son sha'awa da son zuciya yakan sa mutum ya je ya nemi dukiya ta hanyar da Allah ya haramta. In dai zai samu kuɗi, kowace hanya ce zai nemi kuɗi. Haka in yana neman mulki, son zuciyarsa shi ne a gabansa, zai iya yin komai dan ya samu mulki, zai iya yin komai dan ya tabbatar da abin da yake sha'awa. Da yawa a ƙasar nan an sha magana, ana tattaunawa a fili na siyasa, ana mitin suwaye matsalolinmu a tafiyarmu, ai suwa ne suwa ne, su ne matsalolinmu a tafiyarmu, su za su hana mu ci zaɓe. Sai ka ji ana cewa a je a kashe su mana, duk wanda ya tsaya mana a hanya mu je mu kashe shi, ko mu sa a kashe shi. Duk wanda ka ga an sa an kashe shi, to wani ne ya bi ra'ayinsa da son zuciyarsa da sha'awarsa, ya ga wannan mutumin ya dame shi, ya sa aka kashe shi ba tare da haƙƙi ba. Idan yana neman dukiya, zai iya kawar da kowa da ya tsaya masa a hanya. Wani ya ɗaga hannunsa ya ce, idan wannan yatsar yau ta ce ba ta yi na, to zan iya gutsure ta, zan iya yanke ta, zan iya rabuwa da ita, ballanta na kai banzan bazara. In ba ka yi na, ba ka goyon bayana, ba ka tare da ni, to zan iya kawar da kai. A kan son zuciya, ba abun da ba a yi a ƙasar nan. Kashe-kashen da ake yi na mutane a yau, wallahi son zuciya ne da fifita sha'awa da biyan bukata. Su masu kashe mutanen sun bi son zuciyarsu, kuma suna biyan bukatar sha'awarsu. Waɗanda suka sa suma suna da wata manufa, suna da wata agenda, suna da inda suke so su kai. Saboda in an tada hankalin ƙasa, ba a kwanciyar hankali, babu nutsuwa, to a lokacin wasu za su samu biyan bukatarsu. Ku lura, duk lokacin da ake hargitsi babu kwanciyar hankali, to a lokacin wasu ke samun kuɗi. Duk lokacin da ake cikin damuwa, lokacin wasu ke arziki. Yanzu lokacin koronan nan, mukan talakawa mun shiga uku, muna cikin wahala don ba ma zuwa kasuwa, ba ma iya zuwa wuraren ibadunmu, wasu makarantunmu an rufe, ba ma iya zuwa. Amma a yanzu wani yake samun kuɗi akan harkar koronan nan. Yanzu yau wani kullun account ɗinsa sai ya cika. Yanzu yake samu, yanzu yake ƙara lambobi, yanzu yake kaza, yanzu yake kaza. A ci kuɗin gwamnati, a ci kuɗin turawa, ai promoting ra'ayi na turawa, ayi a goyi bayan wata manufa, koda za a kashe wanda za a kashe, koda za a karya tattalin arzikin wanda za a karya. Dukkanku Allah yana kallon ku, inna rabbaka la bil mirsad. Haka al'amarin yake. Son zuciya ba inda baya shigar da ɗan adam zai iya samun biyan bukatarsa. Lokacin da wani yake kuka, a lokacin kuma wani yake tafi. An yi Boko Haram a ƙasar nan, an kashe mutane, an halakar da mutane a gidaje, an halakar da su a makarantu, an halakar da su a kasuwa. A lokacin wasu kuma suke samun kuɗi, a lokacin wasu suka tara dukiya, a lokacin wasu kuma suke walwala. Don haka wasu ba su da sha'awar a samu zaman lafiya a Najeriya. Saboda in dai da zaman lafiya, to kasuwarsu ba ta ci. Amma idan ba a zaman lafiya, to lokacin su kuma suke samu. Don haka sai ku yi haƙuri. Wasu suna cewa Allah ya ba da zaman lafiya, wasu kuma suna cewa Allah ya ciyar da tsiya gaba. Saboda su kuma a lokacin suke biyan bukatarsu na sha'awarsu da son zuciyarsu. Zancen yana da faɗi, sai dai mu haƙura da gajeren misalai. Mai son zuciya, malamai suka ce, ba abin da baya iya aikatawa, zai iya fashi da makami, zai iya yin ƙwace, zai iya yin fushi da Allah, zai iya ha'inci, zai iya hukunci da zalunci. Mai son ɗanɗanar rayuwa zai iya karɓan dukiyar da ba tasa ba, ya yi tasarrufi, ya fifita sha'awarsa a kan abin da yake so. Wannan sha'awar za ta iya sa ya keta haddin Allah, ya keta haƙƙin ɗan adam, ya keta haddin ɗan adam. Zai wayi gari, yana daga cikin al'ashirar mutane mafiya sharri wanda ake jin tsoron sharrinsu. A yanzu akwai mutanen da wallahi tsoronsu ake ji, baka isa ka taɓa shi ba saboda bala'insa yana da yawa. Me yasa? Saboda son zuciyarsa shi ne a gaba, zai iya kammalawa da kai, zai iya jefa ka cikin duk musifa idan dai ka shiga cikin sha'aninsa. Akwai waɗanda ana jin tsoronsu saboda bala'insu, saboda ainihin wato sharrinsu. Malamai suke cewa duk wanda aka san yana da irin wannan ɗabi'a, to kada a bar shi ma ya cakuɗa da mutane, a mayar da shi gefe. Haka malaman musulunci suka faɗa. Imamul Mawardi yana cewa akwai bambanci tsakanin son zuciya da sha'awa. Ya ce son zuciya ya shafi ra'ayi ne da ƙuduri. Duk mai bin son zuciya,
to yana fifita ra'ayinsa akan ra'ayin kowa, duk inda za a je a dawo sai an bi ra'ayinsa, haka kuma sai an bi aqidarsa. Ita kuma sha'awa ta shafi ɗanɗano ne, morewar ɗanɗano na baka, morewar ɗanɗano na hawa abin hawa, gina abin ginawa, mu'amala da mata da sauransu. To kenan ita sha'awa ita ta tsuguna ta haifi son zuciya, amma shi son zuciyan ya fi faɗi ƙwarai da gaske. Ibn Taymiyyah yana cewa ma'abucin son zuciya ai makafo ne, ma'abucin son zuciya bebe ne, kurma ne, baya tuna Allah lokacin da yake ƙoƙarin neman biyan buƙatarsa. Mai sha'awa baya tuna fifita sha'awarsa akan wato ra'ayi na komai, baya tunanin mai Allah yake so, mai manzo Allah yake so, mai Allah ya yarda da shi, mai manzo Allah ya yarda da shi. Kuma baya fushi da fushin Allah, baya fushi da fushin manzo Allah. Kai shi mai ra'ayi sallallahu alaihi wasallam, mai fifita ra'ayi da son zuciya da kuma sha'awa, wato yana samun nutsuwa ne in an bi ra'ayinsa, in an bi son zuciyarsa, kuma zai fada da kowa don biyan buƙatarsa. Gashi nan dai kuna ganin abubuwan a fili. Allah yana faɗa a cikin Al-Qur'ani, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Lallai ran ɗan adam mai yawan umarni sai ce ammara, ba la'amiratun bisu'i ba, la'ammara mai yawan umarni ne. Yau ta yi umarni, gobe ta yi umarni, bisu'i da mummunan abu. Sai wanda Allah ya ji kansa, Allah kai mana rahama, Allah kada ka samu cikin masu bin ra'ayi da son zuciya da fifita sha'awa. Lallai wato ran ɗan adam yana umartarsa da bin sha'awa da bin ainihin wato ɓarna da fasadi, inda zai samu compatibility, ya samu nutsuwa, ya ji his comfort, ko da wannan abin Allah baya so shi buƙatar sabiya. Yau nawa ne suke jefa mutane cikin wahala su suna samun kuɗi? An yi wahalar mai a ƙasar nan, amma wasu yi arziki, an ɓoye abinci, wasu yi arziki. Ko lokacin azumin nan akwai wanda suka ɓoye suga, suka ƙara wa suga kuɗi don su samu kuɗi, talaka su sha wahala. Talaka zai sha kunun zaƙi, talaka zai sha kunu da azumi, suga ta yi tsada. Talaka zai sha fura, suga ta yi tsada. Alhaji ya ƙara kuɗin suga, ya ƙara kuɗin shinkafa, ya ƙara kuɗin taliya, ya ƙara kuɗin kaza, don bin son zuciyarsa da ra'ayinsa. Ya samu kuɗi ya ƙara yawan gidaje, ya samu kuɗi ya hau motoci na miliyoyi, ya samu kuɗi ya auri jajayen mata, ya samu kuɗi ya ta yawo a ƙasar waje, ko da ku ƴan uwansa za su shiga cikin ƙunci, za su shiga cikin wahala, za su shiga cikin talauci. Son zuciya kenan da fifita sha'awa akan abin da wato ɗan adam yake so. Bari dai son zuciya yakan iya jefa mutum dukkan akan dukkan wata ɓarna. Kai kafiri ma ya zama kafiri ne don bin son zuciyarsa. Azzalimi ya zama azzalimi ne don bin son zuciyarsa. Ya ku ƴan uwana musulmi, yayin da ɗan adam ya samu ya mallaki ransa, ya ci nasara akan zuciyarsa, to lallai ya ci nasara akan manyan abokanan gabansa. Lallai ya samu kuɓuta daga ainihin dukkan wani sharri. Wa man yuqa shuha nafsihi, Allah ce fa ulaika humul muflihuna. Lallai rai, lallai son zuciya yakan ja mutum zuwa ga halaka. Yana taimakon mutum ya fada cikin ainihin wato gaba da Allah, sannan kuma aikata dukkan wani qabih, abinda Allah baya so. Dabi'ar dan adam, dabi'ar dan adam, in Allah ya taimake ka, kafi karfin zuciyarka, kamar yadda mahaushi bahaushe yake cewa kai wane ya fi karfin zuciyarsa, kai wane bai da son zuciya, kai wane ya fi fifita maslahar al'umma akan maslaharsa. To za ka ga yana bin Allah, za ka ga yana son zikirin Allah, za ka ga yana komawa ga Allah, za ka ga yana kaza, za ka ga yana kaza. Sharri, makirci da yawa ana kullawa ɗan adam a wannan rayuwa don biyan bukata ta sha'awar duniya. Sun yadda su kawo tsarin da zai halakar da mutum miliyan barkate don su tabbatar da tsarinsu. Wani abu ne sananne, kowa ma ya mutu, su dai in za su samu biyan bukatarsu. Don kai talaka ka mutu, ko kuma ɗan talaka ya mutu, ko wani miskini ya mutu, ba su da asara, saboda su suna kan karagar mulkinsu, suna biyan bukatunsu, kuma abin da suke so suna samu. To don ka mutu ba abin da ya dame su. Kai ɗin ne kai din banza banzan bazara a wajen su so ba Allah a gaban su san zuciya shine a gaban su bin sha'awarsu shine a gaban su to me maganin wannan sai ka dage da addu'a Allah ya taimake ka akan makiyinka Allah ya taimake ka akan duk wani mai san zuciya akan ka Allah ya taimake ka akan duk wanda yake nufin ka da sharri ya ku yan uwana musulmi wannan huduba tana tsoratar da mu ne akan bin san zuciya da kuma bin ra'ayi da kuma bin sha'awa ya ubangiji ka yafe mana ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa aljanna ita ce makomar mu Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu Allah halin da muke ciki a kasan nan na kunci ka yaye mana Allah ka ba mu ruwa Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka ka ba wa kasan mu ruwa ta sha kasa ai noma a samu albarka ya ubangiji ɗan uwan mu da suke cikin hali na kashe-kashe da ake ta kashe su an kashe su a gidaje an kashe su a gonaki an kashe su a ma'aikatu an hana su zama a garurrukan su da ƙauyukan su an hana su noma ya ubangiji ka dawo da tunanin shi wa gabanin mu su taimaka wa waɗannan bayin Allah su tallafa musu su agaza musu ne da su garurrukan su a kwantar da hankalin mutane a yi maganin ƴan ta'adda ya ubangiji halin da muke ciki na kunci ƴan kasuwa ba su iya samun fita kasuwa gaba daya Allah ka yaye mana wannan bala'i ka yaye mana wannan musiba ka nuna mana daidai ka ba mu iko mun daidai din ka nuna mana tsiya da makirci ka ganar da mu mu fahimta kuma ka kare mu ubangiji ka raba mu da sharrin masu sharri makircin masu makirci na cikin gida da na waje Allah ka kara mana nisan kwanan da zamu bauta maka ya Allah duk abin da zai firgita mu ka raba mu da shi ya Allah duk makiyin mu Allah ka tsorata shi ka firgita shi ya Allah kada ka bada nasara abokanan gaban mu akan mu ya ubangiji ka dora mu akan su Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tankur alaina Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kasan nan ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jihohi namu na arewa da muke cikin kunci muke cikin tsoro muke cikin damuwa muke cikin firgici ya ubangiji ka nuna shiwa ga dabbannin mu daidai ka ba su ikon aikata daidai ka nuna musu kuskure ka ba su ikon gyarawa ya ubangiji ka tsora mu akan hanya ta kwarai Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka taimaki addini da masu addini Allah ka raba mu da sharrin makiya sharrin abokanan gaba wa qulu ila salatikum yarhamukumullah